This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Kasar Ukraine na kan hanyar samun damar tsayawa da kafafanta a fannin soji, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a ranar Juma'a. Yana mai bayyana cewa sauran kasashe fiye da 20 sun yi alkawarin ci gaba da bada nasu taimakon na soji da kuma kuɗi ga kasar, ko da Amurka za ta janye tallafin da take badawa a ƙarƙashin wani shugaba daban. A karan farko, kai tsaye Blinken ya yi magana a kan yiwuwar tsohon shugaba Donald Trump ne zai lashe zaben watan Nuwamba ya kuma janye alkawaran taimakawa Ukraine. Amurka a ƙarƙashin shugaba Joe Biden ita ce ta fi kowace ƙasa taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Russia sama da shekaru biyu. Trump na shan yin kalamai daban-daban a bainar jama'a akan batun, kama daga sukar tallafin da Amurka ke badawa don tsaron Ukraine da kuma goyon bayan kasar, yayin da mataimakinsa a neman takara, sanata daga jihar Ohio J.D. Vance, ke jagorantar kokarin da 'yan jam'iyyar Republican ke yi na toshe biliyoyin dalolin da Amurka ke kashewa akan Ukraine ta fannin soja da tallafin kuɗi tun bayan fara mamayar Rasha a shekarar 2022. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan yankuna da dama a zirin Gaza a jiya Asabar, tare da kai hari a kan wani wurin ajiyar makamai na ƙungiyar Hezbollah a kudancin ƙasar Lebanon. Aƙalla Falasɗinawa 39 aka kashe a faɗin Gaza, a cewar jami'an kiwon lafiya, yayin da dakaru ke ƙara dannawa da tankokin yaƙi zuwa yammacin Rafa. Hare-haren da aka kai a garin Adlon da ke kasar Lebanon, mai tazarar kilomita 40 arewa da kan iyakar kasar da Isra'ila, sun haddasa tashin wasu bama-bamai tare da jakata akalla farar hula hudu, kamar yadda wasu majiyoyin jami'an lafiya da na tsaro suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai Isra'ila bata ce uffan ba akan batun. Wannan harin na zuwa ne bayan tsananta musayar wuta da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a kudancin Lebanon. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Hodeida a Yemen, wadda ke ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Houthi a jiya Asabar, kwana ɗaya bayan da wani harin jirgin sama mara matuki da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Iran suka kai ya yi sanadin kisan farar hula ɗaya a Tel Aviv, kamar yadda ɓangarorin biyu suka bayyana. Hare-haren da suka haddasa tashin gobara da kuma tarnaƙewar bakin hayaƙi su ne na farko da Isra'ila ta ɗauki alhakin kaiwa a mashigin ƙasar mafi talauci a yankin ƙasashen Larabawa, mai tazarar kilomita 2000 daga wurin, a cewar manazarta. Zubar da jinin 'yan Isra'ila zai janyo mummunan sakamako, a cewar ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant. Ya kara da cewa za su kai karin hare-hare akan 'yan Houthi nan gaba idan 'yan tawayen suka kuskura suka kai musu hari. Gallant ya ce harin na Hodeida kuma na zaman gargadi ga sauran kungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Iran a yankin gabas ta tsakiya da suka dauki alhakin kai hare-hare akan Isra'ila a lokacin yakin Gaza. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada wannan gargadin a wani jawabi da ya yi ta talabijin, inda ya ce duk wanda ya illata su to zai ga mummunan sakamakon abin da ya yi. Sojoji sun yi ta sintiri a kan titunan Dhaka, babban birnin Bangladesh, a jiya Asabar, kuma gwamnati ta ba da umarnin a rufe dukkan ofisoshi da cibiyoyinta tsawon kwanaki biyu bayan da aka kashe akalla mutane 114 a cikin wannan makon, a yayin zanga-zangar nuna adawa da yadda ake raba ayyuka a gwamnati, wadda ɗalibai suka jagoranta. Akalla mutane hudu suka mutu a cewar bayanan asibitoci a lokacin da aka yi arangama a wasu yankunan Dhaka a jiya Asabar. Wurin da masu zanga-zangar suka fi mai da hankali, inda kuma jami'an tsaro suka toshe hanyoyi domin aiwatar da dokar hana fita. Gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta ayyana ranakun Lahadi da Litinin a matsayin ranakun hutu. Masu muhimman ayyuka na gaggawa ne kadai za su yi aiki. Dama dai tun a ranar Laraba aka rufe jami'o'i da kwalejoji a kasar. Kasancewar yakin basasar kasar Myanmar ya haifar da karuwar munanan hare-hare akan makarantu, a cewar wata kungiya da ke sa ido akan rikice-rikicen 'yan bindiga a yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya, a cikin wani rahoto da ta fadda a jiya Asabar. Wani dan kasar da ya shaida lamarin ya ce hare-haren sun kara kawo cikas ga tsarin makarantun Myanmar da dama ke fuskantar kalubale.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan matsalar damfara da sunan aiki ta yanar gizo da kira a wayoyin tarho. Lamarin da a wasu lokuta ana amfani da dabarun nuna sanayya a yayin kiran waya ko kuma su canza salo zuwa ga hanyar da akasarin mutane ba lallai bane su sani ba, kamar yadda za ku ji tattaunawa tsakanin Malam Bashir da wani dan damfara da ya nuna shi babba ne a hukumar kwastam.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina gajiya a gida.
Ba gajiya a gida, sun kwana da yawa.
Alhamdulillah, kokari.
Ina ta duba lamban ka wallahi, da an sace wancan waya ta, ka dau murya aiwo.
Mama ce ta turo min lamban ka.
Okay, na fahimta.
Sace ne in kira ka, kina ji to bari in kira ka in ji da na abun yake.
Ne ne sunan ka?
Sunana Bashir.
Bashir wannan ne daga Dujjo a ranka.
Ina da OND, ina da DSC.
Ka apply din kusan din ne?
Ba ban taba yi ba.
Amma ba din tuni da baka ba, kuma na faɗa mata ba. Yau aje
ji ba. Ka san halin mama, ayyuka ke yi mata yawa, sai hankalinta ya doku.
Allah zai.
Okay.
Wannan ba recruitment bane, ba kuna nema bane. Kasan lafiya recruitment an kuburi da suka nema aiki da suka danda ba nasu ba, da wanda ba su da cikakken lafiya.
Haka.
To ana mai gurbin su ne. Ni ka samu damar mutum hudu ne na ba kallai na guda biyu. To na ba ta kuma mutum biyu. Ta ce ku biyu ne ina daya.
To shi da sa ya nuna baya da ra'ayi, shi ya hasa ne dai police.
Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan damfara suna amfani da dabarar jawo hankulan mutane da sunan daukar aiki a matsayin wakilan manyan kamfanoni da dandamalin sayayya ta yanar gizo, baya ga amfani da sunan sanannun cibiyoyin daukar ma'aikata a madadin kamfanoni na asali da zumman raba waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuɗaɗen su, inda za mu ɗauki darasi da bayani na gaba.
Assalamu alaikum, sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Ai, ga irin wannan da far ta faruwa da ni a lokacin na yi wata tafiya zuwa Kano. A nan ne ya samu adireshin su ta cikin Facebook da suka turo, na kira mai son wannan aiki a wannan kamfani da zai zama kamar wakilin su mai sayar da kayayyaki. Babban kamfani ne. To na shiga suka buƙaci a sa suna, lambar waya da email address, wanda ta adres ina na irin suka turo min da wannan amsar cewa sun selectin dina, sannan sa musu kuɗi kamar naira 10,000 da lokacin na sa suka turo da wannan kamar agoguna da suke, wanda sai ne postin din su zuwa kamar wani link da suka bani. Ta wannan link din ne na tura, sai aka turo min da kamisho dina, wanda ga cewa an ƙara min 2,000 akan 10,000 nan, wanda har ya kai ga wani abokina ne kira shi da Allah ya ƙara min kuɗi. Zan sa akwai wani business ne dan ban fayyace masa ba, ya turo min na sa wanda shine kuɗin sa kawai kusan 65,000 da wani abu. Naga kawai duk kuɗin da nake sawa ba account ne irin na wani babban banki ba, haka da muke amfani da shi a Najeriya, irin First Bank ko GT sauransu. Irin wannan wallet account ne wanda ba wani banki ko branch zaka je ka kai wannan ƙara, sai zaman tun kwata-kwata lambar tasowar suke kira na ta kulle, ba na samu duk wani yunkuri da zan yi na tunanin cewa ta hanyar da zan bi da inda da kuɗina abin ya fuskara. Na shiga dimuwa sosai.
Alƙalaman girdin ƙirga a yanar gizo sun yi nuni da cewa kusan kaso 80 cikin 100 na ayyuka da ake tallatawa a Najeriya musamman ta yanar gizo ko kiran waya daga masu damfara suke fitowa sakamakon matsalar rashin ayyukan yi da ya zama ruwan dare tsakanin matasa wanda ƴan damfara suke amfani da wannan yanayin son samun aiki ga matasa masu nema su cuci jama'a a yawancin lokuta ma suna kiran wayar tarho a matsayin ma'aikatan banki su yaudari mutane su sace musu bayanan sirrin su wanda ka iya baiwa ƴan damfarar dama kwashe dukkan kudaden mutum a asusun ajiyar banki kamar yadda za ku ji bayani
sunana Muhammad ni an taba kira na aka ce min inzo daga cikin transaction din ke a banki an samu riba inzo manager yana nima na saboda haka yanzu phone number kafin inzo suna bukatar in tura musu da billion number dina da aka wasu details da aka saka su ba su ke so in tura musu nace musu ai shi manager da yace muku ina bukatar gari na duka wani abu ina da su kuma zai iya baku so tun daga nan sai kashe waya sai karki na masu suna da target kala-kala ko bangaren banki ko bangaren business ɗinka wani bangare can duka za su amma an Allah tsare ka shikenan da addu'o'i da sauransu
to masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma lokaci yayi da zamu ji daga bakin kwararri a sha'anin tsaro na zahiri baya ga na yanar gizo wato Malam Kabiru Adamu wanda zai fara da bayani akan dukkan bangarorin biyu
wato kamar yadda ake da matsaloli na tsaro zahiri a bayan kasa to haka ma yanar gizo ake da matsaloli na tsaro wato akwai wani sabon farni na tsaro wanda ake cewa cyber security ma'ana tsaro wanda ke da nasaba da yanar gizo to wannan sabon farnin gaskiya yana da faɗi sosai kuma saboda faɗin sa ya jawo ababe da yawa cikin ababen nan da ya jawo hadda irin wannan damfara da amfani da waya da dai sauran su kuma dalilin da ake ganin haka kusan abu wanda yafi muhimmanci shine rashin bayanai akan waɗanda suke amfani da shi yanar gizo da waya da kuma misali ma bayanai na shin wane ne dan kasa abinda ake cewa national identity to yadda ake da national identity na bayani na shin wane ne dan kasa haka ma ake buƙatar bayani na shin wane ne ke amfani da yanar gizo ko wane ne ke amfani da wayoyi to waɗannan abin kika hada su uku yawancin matsalolin tsaro da muke da shi a kasa gaskiya suna da nasaba da waɗannan akwai sababbi da suke tattare da wannan to amma idan kika tsaya akan waɗannan guda uku kawai lalle kusan za a ce kashi 80 na matsalolin tsaro da kuma rashin magance matsalolin tsaron yana da nasaba da su idan muka je ga damfara wanda ake amfani da waya in ga na farko shi wanda yake damfaran ya dangana ne akan cewa ba za a iya gano shi ba dan duk laifin da za a yi indai na tsaro ne idan mutum ya san cewa za a iya gano shi kuma hukuma za ta kama shi ta hukuntar da shi za shi yana da dare gare shi
shin waɗanne irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta dauka a irin wannan yanayi
shin me ya kamata gwamnati ta yi to na farko shine ta samu na'urorin wanda zai ba ta dama ta ringa sa ido ta ringa tatsan waɗannan bayanai lokacin da aka samu yanayi wani ya amfani da waya a iya gano shin ina yake a kuma iya bibiya kai in na kama wani a hukuntar da shi a hukuntar da shi baya ga haka shine tabbatar da cewa an cika dama da waɗannan bangarori guda uku suke da shi na daukan bayanai na dan kasa a hukumar take dauka wato NIMSI kenan ta tabbatar da cewa ta kai ga dukka kowane dan kasa ana da bayanai abu da biyu tare da wannan bayanai akan shin wake amfani da waya a kasa bayanan da ya kamata ya zan kamfanin sun dauka dukkan su dauka wanda bai da bayanin kanshi a kashe wayar sa ya zan bai da dama ne shiga kuma yanzu akwai dama duk lokacin da aka sace waya mutum ya hadi cewa an sace ka ya zan ana tilastawa a rufe waya ma'ana duk wanda wayar ta bata hannun sa ya zan gwamnati ko hukumomi suna da dama su rufe wayan ba wai a bari ba wani yana amfani da waya ba tare da misali shi ya mallaki wayan ba abu na karshe shine tabbatar da cewa akwai bayanai na duk wani wanda yake shiga yanar gizo yana amfani da shi to wayan nan duka idan gwamnati ta yi zai taimaka mata
me kake ganin ya kamata al'umma ta yi a nata bangare
muka zo ga jama'a shin me ya kamata mu yi don mu rage kasancewa mun shiga hannun wayan nan damfara na farko misali yanzu akwai horo da sanarwa da fadakarwa kan shi wannan farni na tsaro da ake ce masa cyber security yanzu ababen da ke faruwa ana sanarwa kowanne dan kasa ya san wani irin laifuka ne ke faruwa a yanar gizo din abu da biyu shine sanarwa ta hanyar da za a iya amfani da na'urori da wayannan wayoyi na tafi da gidanka da dai sauran su duk wani abu wanda za ka yi amfani shi ka shiga yanar gizo yanzu ka san yadda za ka yi amfani da hanyar da take in gida ne akwai matakin da za ka dauka in kamfani ne kake da shi akwai matakan da za ka dauka in kuma misali wuri ne inda jama'a kowa za su shiga wato public space kuma akwai shawarwari da yawa wanda ake bayarwa dan yanzu akwai tsari wanda za ka bi ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummar da ke wurin dan shi matsalar wannan abu na tsaro wanda ke da nasaba da yanar gizo idan aka samu aka bari ya kusa guda daya to yana iya zagayawa ya je wurare da yawa to shi yasa hana shi shine abin da yafi muhimmanci kuma fadakarwa da bin hanyoyi misali na inganta amfani da wayannan na'urori, misali yanzu kin ga Facebook da su Instagram da sauransu, duk da in kana amfani da su suna baka dama ka dau matakai na inganta tsaro na amfani da su.
Yanzu wani shawara zaka ba wa masu sauraro
indai har kana da kamfani ko kana amfani da irin wannan yanar gizo, to idan ka shi kira wanda ke da sani akan farnin, ya zo ya baka shawara yadda zaka kare kanka da kuma yadda zaka rage shiga hatsari. Ni kokari duk wanda misali ba mu yadda da shi ko mu san shi ba, ya ba mu shawara kan abu dangane da daukan aiki ne ko menene, to ai ta kasan kan ka dau matakai na tabbatar da shi mutumin nan na kwarai ne kafin ka bi abin da yake cewa kai, ko a turo maka yi wani abin da muke cewa link da turanci, ka danna ba tare da ka sani ba, ko tuna a turo maka ka yada ba tare da ka san shi ba, turo maka ba, to dukkan wayannan ababen dama ne wayanda su wayannan wanda suke amfani da yan bidiyo don laifuka suke amfani da shi. A da kace dai sai mun je mun koya mun dau matakai mun rage damar da muke da shi na ba su da rafi har sai turo su shiga sai abin da suka dama. Yadda ka san duniyar zahiri zaka dau matakai don kare gidanka, ka sa kofofi, ka sa windodi, ka sa bugla proof, haka ma yanayin gizo sai ka dau irin wayannan matakan duka.
Madalla alƙalamin ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa mutane sun yi asarar $10 billion zuwa ga masu zamba da sunan samar da aiki a duniya cikin shekarar 2023 kadai. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa, ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. A dalilin haka ne ya sa masu ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke kunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki, musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitsen da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani game da jadawalin da suka ƙaddamar.
Muna da kundi irin wannan amma tun shekarar 2012, wanda kuma muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a Najeriya. So saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya, hukumar Nani da su hukumar MSF da kuma sauran waɗanda yake development partners ɗinmu ne. Muka zauna aka ƙara bin wannan jadawali da kyau, aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaƙi da wannan cutan. Sannan kuma ba ita cutan noma ba, mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyar haƙori da baki a Najeriya, wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyar baki da kuma lafiyar haƙora insha Allah.
Ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne?
To kula da lafiyar baki abu ne mai fadi sosai fiye da yanda yawancin mu muke tunani. Amma dai shi kanshi amfani da man wanke baki da broshi da safe da kuma dare yana da muhimmanci sosai domin shi yana bada kariya ga cututtuka da yawa. Amma dole sai mutum ya amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi, wanda yake kungiyar likitocin haƙora sun yarda cewa lallai man bakin ba shi da illa. Sannan kuma shi kanshi broshi din sai ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yanda wani irin brush zai yi amfani da shi, kada ya dauki brush da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana gurje mashi dasa shi da sauransu.
Shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma yayi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran ayi amfani da shi?
Akwai kungiyar mu ta likitocin haƙora ta Najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki. Zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya samu sahalewan kungiyar likitocin haƙora ta Najeriya, amma wancan an furuta shi da to ya ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association. To a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancin su, saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan, ba haka kawai bane idan mutun ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da kyau, sai mun duba an tabbatar cewa lalle man nan yana da dukkan abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi, sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji. Kamar misali, wasu sinadarai suna iya kawo ciwon daji, wasu suna iya lalata haƙori su kawo zaizayen ga dasa shi da kuma lalata shi kanshi haƙorin su rage wannan sinadarai da suke sa ma haƙori ya ƙarfi. So sai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga haƙori, sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake bukata waɗanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyar haƙori da sasa shi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki.
To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta, musamman ma da ita ce abin damuwa, ita cutar noma wanda a wani bangaren Hausa ake kiranta da gauɗe. Kamar kuma akwai ƙarancin wayar da kai ita wannan cutar, shin yayi alamunta yake suwa tafi kamawa?
To noma kamar yadda muka sani cuta ce wanda ake kira ciwon gauɗe, wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki. Cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen Turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu. Ana aka fara ganin ta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can, a daga nan aka fara samu. To amma a hankali su, saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki, sun riga sun yi kokari sun kauda wannan cutar. So yanzu ake sai abin ya tattaro yazo an fi samu a nan kasashen Afrika kuma akwai inda ake kira Sub-Saharan African Noma Belt da Turanci. So wannan inda Najeriya tana ciki, Najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kano, Kaduna, amma ana samu a ko'ina a Najeriya. Din da mamma imani ba a samu a arewa maso gabas, amma da muka je jihar Ebonyi sai muka samu, mun samu masu noma din fiye ma da yanda muke samu a arewa maso yamma. Alamunta yakan fara ne daga ciwon dasa shi, idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasa shi, ya cinye naman da yake a dasa shin, kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya furma wannan kuncin mutum, daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin nan wanda muke kira soft tissues, in ya bata kuma ya je ya ci kashi, daga nan sai ya zo ya lallata gaba ɗaya fuskar mutum, sai ake samu ake kira facial deformity. Sannan kuma wannan cuta in ta kama yaro da cikin dan lokaci kadan tana kashe mutum, saboda sama da kashi 90 na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati 2 zuwa 3. So wanda suka samu suka surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki. So shi kuma yana buƙatar dole sai an tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery, an ƙara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska, an gyara mashi gyara sosai. Aiki ne wanda yake yana buƙatar kuɗi sosai, amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen ganin an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba.
Me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa, domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti?
A nan ma'aikatar lafiya ta tarayya Muna zuwa jahohi, jaha-jaha mu tara masu ruwa da tsaki akan kiwo, akan harkan kiwon lafiya tun daga matakin farko, da malaman haƙura na wannan jiha din, da kuma shuwagabannin al'umma daga kowace local government, da kuma shuwagabannin masu maganin gargajiya, saboda mun fahimta lalle suna da mahimmanci sosai, da kuma mutane masu kawo rahoto akan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers, da kuma mutane masu wayar da kan mutane wanda suke aiki under NOAA, wato community mobilization officer, daga kowane local government muka tara su, muka nuna musu hotuna da yanda cutar nan take ci gaba, da yanda abin nan, kuma nuna musu in an ga cutar yanda ake, yanda za a yi reporting. Sannan muna creating reporting platform na WhatsApp, misali inda an ga mai cutar za a dauki hoton shi a tura mu, kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne. To da zara an ga wannan, za a aika a kawo yaron har asibiti, tun daga kawo shi daga gida har asibiti, har aiki har mai da shi, ba a ba da COCC, ma'aikatar lafiya ta tarayya, da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi. Idan muka horar da waɗannan mutanen, nake faɗi maki, mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin, su ma su horar da sauran mutane, kuma su muna raba poster. In muka je mukan waɗannan poster ɗin mukan ba da asa a masallatai, asa a majami'o'i, asa duka inda ake taron mutane suke taruwa, asa inda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji bane, ba kuma ciwon aljane bane, ba wani abun da ya caruwar abun kunya da wani yayi bane. So kuma alhamdulillah mutane sun fara ganewa, mutane suna kawowa, ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci guda biyu, daya a Sokoto wanda yake shi ma da gwamnatin jihar Sokoto, da kuma waɗannan kungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya, duka ake haɗuwa ake wannan aiki a Sokoto. Sannan kuma ana Abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Suna Pastor Simon A.S. Dolly, Sakatare Makam na Arewa ta Tsakiya. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5. Yace, albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri, wato mu zama masu zaman hakuri, mu zama masu haƙuri da juna, da iyalanmu, da yanwaninmu, da duk ma wanda muka haɗu da shi a ta aikin rayuwa. Domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da haƙuri ba. Ai, Allah Ubangiji ma karan kansa haƙuri yake da mu. In ba don haka ba, da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai haƙuri yake dafa dutse ya kuma sharo mu. To duniyar da muke ciki a yau, sai mun zama masu haƙuri, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu gafartawa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya. Domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa, a gidajenmu, in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi, mu zama masu haƙuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu da abokananmu da inda muke, mu zama masu haƙuri. Domin Isa Almasihu shi ma mai haƙuri ne. Kuma in ba mu haƙuri da junanmu ba, ba za mu samu ci gaba ba. Domin Allah karan kansa haƙuri yake da mu. Hausawa suka ce mai haƙuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu. To ina roƙon ku, mu zama masu haƙuri, mu zama masu zaman lafiya, domin wannan ƙasarmu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Na gode. Allah ya bishe ku duka.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.